This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Lahashin Gumel tare Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Talata 2 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
To Sarfili, kungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ta faɗa a yau Talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe 7 daga cikin ma'aikatanta a Gaza. Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da taron gaggawa don tattaunawa akan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai kan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. A jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce za a hana kafar Al Jazeera watsa shirye-shiryen ta daga cikin Isra'ila.
To kanan labaran duniyan kenan. A yau aka rantsar da matashin sabon shugaban kasar Senegal wanda matasa suka mara baya samu nasara kwanaki 9 bayan fitowa daga gidan yari. Ko menene dalili?
Saboda su wannan jam'iyyar nan jam'iyya ce ta matasa wanda matasa suka kafa, suke mafi jagora, su ne cikin ta. Kuma waɗannan matasan suna da hangen nesa ko ba su da kuɗi.
Duk akan batun siyasar, za ku ji irin faɗitashin siyasar da aka sha kafin wannan nasara ta zaɓe a ƙasar Senegal.
If Macky Sall had stayed longer, he might have given rise to a coup d'etat. Look at the other countries around Senegal.
Idan Macky Sall ya ci gaba akan mulki, hakan zai iya haifar da damar juyin mulki. Dubu sauran ƙasashe da ke kusa da Senegal a yammacin Afirka. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki da zai duba hawa farashin kayayyakin amfanin gona a daidai lokacin da ake azumin Ramadana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana albarkacin wannan wata mai alfarma na Ramadan, za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ko WCK a takaice ta faɗa a yau Talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe 7 daga cikin ma'aikatanta a Gaza, kuma nan take kungiyar ta dakatar da ayyukanta a yankin. A wata sanarwa da WCK ta fitar, ta ce ta kammala kai tan 100 na abinci a wani rumbun ajiya da ke da'ir Albala, yayin da wani ayarin motoci masu sulke guda 2 ɗauke da tambarin kungiyar ke barin wurin harin ya auku. Kungiyar WCK ta ce harin ta sama ya faru duk da cewa ta sanar da sojojin Isra'ila game da tafiyar. Daga cikin waɗanda aka kashe har da wani Bafalastini da 'yan ƙasashen Australia da Poland da Birtaniya da kuma wani ba Amurke mai fasfo ɗin ƙasar Canada, a cewar kungiyar. Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa akan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai akan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. Harin da aka kai a jiya Litinin ya kashe aƙalla mutane 7, ciki har da manyan masu ba sojoji shawara, a cewar rundunar tsaron Iran. A wata wasiƙa da ta tura jiya Litinin, jakadiyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya, Zahra Ershadi, ta yi kira ga kwamitin sulhun da ya tattauna akan abin da ta kira mummunan saɓa ƙa'ida da kuma kiyaye aukuwar ayyukan da za su iya jefa ofisoshin diflomasiyya cikin haɗari nan gaba. Isra'ila dai bata ce komai ba game da harin. Jakadan Iran a Siriya Hussein Akbari ya yi Allah wadai da harin. A jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce za a hana kafar Al Jazeera watsa shirye-shiryen ta daga cikin Isra'ila. Da safiyar jiya ne Majalisar Dokokin ƙasar ta zartar da ƙudurin dokar da ta ba gwamnatin damar rufe kafofin yaɗa labaran ƙasashen waje da take ganin suna barazana ga tsaron ƙasar. Matakin wanda ya samu amincewa da tazarar kuri'u 70, ko da yake wasu su goma sun ƙi amincewa da shi. Ya ba Prime Minister ƙasar da Ministan Harkokin Sadarwa ikon rufe kafafen yaɗa labarai na ƙetare da ke Isra'ila idan suka ga za su iya kawo barazana ga tsaron ƙasar. Dama a baya Netanyahu ya sanar da cewa zai sake farfado da kokarin rufe kafar yada labaran ta Al Jazeera a cikin Isra'ila. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jima ba, Maryam za ta sake da mana da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan a yau ranar Talata ne aka rantsar da sabon shugaban kasar Senegal Basir Diomaye Faye, wanda matasa suka mara baya samu nasarar zabe kwanaki tara bayan fitowarsa daga gidan yari. Cikin manyan bakin da suka halarci rantsarwar har da shugaban Najeriya. Babban editor sashen Hausa Grace Alheri ta zanta da Dr. Usman Bagaji kan wannan batu, kan kome dalilin da ya sa matasa suka zabe shi.
Saboda su wannan jam'iyyar nan jam'iyya ce ta matasa, wanda matasa suka kafa suke mata jagora, su ne cikinta, kuma waɗannan matasan suna da hangen nesa ko ba su da kuɗi, ba su da hadama irin na wasu ƙasashen kamar namu da na Najeriya.
Akwai waɗanda suke bayyana cewa sabon shugaban ƙasar nan ba lallai zai yi gaban kanshi a shugabancin ƙasar ba, a siyasance shi Usman Sonko shi ne zai zama shugaban ƙasa.
To ai babbancin su fa ba yawa. Ki tuna tare suka tashi, tare suka jam'iyyar nan abokai ne na kuddukun. Ba maganar Usman Sonko shi yayi gaba. Amma ai kin ga shi Basiru don ki san da yadda suka shaku ƴaƴansa uku daga cikin ƴaƴansa na miji da ko wanda ya samu suna Usman Sonko. Don ki san hada suke kamar ka ce gida ɗaya suka tashi gida ɗaya suke. Saboda haka abokai ne na kuddukun, kowane ne cikin su ya samu ba wanda zai ba tare da wancan ba. Shi Usman Sonko ya fi shi kamar gogewa a shigar siyasar, saboda shi ya je majalisa har sau biyu ne ko sau uku, bana iya tunawa yanzu, amma dai na san fiye da sau ɗaya, kuma ya taɓa wato shugaban gari. Saboda haka yana da gogewar da bayan za a yi gwamnati ba tare da shi ba, dan zai bashi wani abu ne, zai bashi prime minister ne, zai sa shi wani abu ne, duk wannan kuma daga baya za a yi. Amma ko an bashi mukami ko ba a bashi mukami ba, tare suka hada wannan jam'iyya, tare suka yi gwagwarmayar nan ta samun wannan zabe, saboda haka tare za su yi mulki. Ni ban ga wani abu da za a damu da shi ba akan wai Usman Sonko zai rika ce mashi ikaza, to tare da shi da Usman Sonko duk ba tare suka yi ba, me ya bambance su a tunanin su, a aikace, a gwagwarmaya, a komi? Ai wannan ma wajibi ne a ce sun haɗu. Ni abin da nake gudan musu shine Faransa ba za ta bar su zauna lafiya ba.
Bisa wannan dalili professor,
saboda ai in kin lura shi Basiru Faye da shi Usman Sonko suna da aƙidoji wanda suke kowa ya san su, waɗanda na farko ba sa son harka da ƙasashen yamma, sai abin da ya zama lalura da Faransa da Amerika da makamantan waɗannan ƙasashen, duk suna son su kauda ragamar mulkinsu da yadda ake kallon daga waɗannan ƙasashen. To kin ga in za su gina tattalin arzikinsu, ma'ana za su karkata wajen China da wajen Russia da wajen sauran kasashe kila na Laraba waɗanda ba su da ra'ayin tafiya da waɗannan mutane. To kuma kin ga wannan ba ƙaramin lahani ba ne ga tattalin arziki na irin su a Faransa da Amurka, kuma yadda muka san su ba za su tsaya su kyale su ba. Amma idan matasan ƙasa sun haɗa kansu, to ba yanda suka iya, kamar yadda ake gani a Mali, kamar yadda ake gani a Niger, kamar yadda ake gani a Guinea. Ai Faransa din tayi, amma ne kasar baki ɗaya ta haɗa kanta wuri ɗaya, to wannan shine zai musu magani.
Dr. Usman Bagaji kenan a tattaunawarsa da Grace Alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga wadda ta da mana da ƙarshen labaran duniyar.
A yau Talata ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai gana da ministan harkokin waje da na tsaron Faransa a zaman wani bangare na ziyarar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta kunshi tattaunawar goyon bayan Ukraine da kuma hana bazuwar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. A yau ɗin kuma Blinken zai tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Bayan haka ana sa ran babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai bayyana goyon bayan Amurka ga hukumar bunƙasa ilimi da al'adu ta UNESCO, yayin da zai tattauna da babbar daraktar hukumar ta UNESCO Audrey Azoulay. Amurka da Faransa na daga cikin manyan masu goyon bayan Ukraine a cikin shekaru biyan da Rasha ta kwashe tana mamayar makwabciyar ta. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce kokarin samar da zaman lafiya a Haiti shi ma wani batu ne da za a tattauna a kai tsakanin Amurka da jami'an Faransa. Wani ɗalibi ɗan shekara 12 ya mutu, wasu biyu kuma sun jakkata bayan da wani a ajinsu ya buɗe musu wuta a wata makaranta a kudancin ƙasar Finland a yau Talata. Harbin dai ya faru ne a birnin Vantaa yayin da ake ɗaukar darussa a makarantar, wanda ake zargi da yin harbin da aka bayyana cewa ɗalibi ne ɗan shekara 12 ya gudu da ƙafa amma daga baya aka kamo shi. Ba dai bayyana halin da ɗalibai biyun da suka jakkata suke ciki ba a halin yanzu.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bayan shafa watanni ana muhawara da rikicin siyasa da ya haifar da yunkurin shugaban Macky Sall mai barin gado na jinkirta zaben Senegal. Kasar ta samu nasara, zaben da ya gudana cikin kwanciyar hankali da sahihanci da gaskiya. An zaɓi sabon shugaban ƙasa kuma an rantsar da shi a yau Talata. Wasu na ganin abin da ya faru a ƙasar Senegal na iya zaburar da wasu a yankin kudu da hamada Sahara. Ga fassarar rahoton shugabar ofishin muryar Amurka a Nairobi, Maryam Diallo. Da alama tashin hankula na 'yan watannin baya-bayan na ƙasar Senegal sun fara disashewa, da mai gurbinsu da fatan ganin an dawo da martabar Senegal a matsayin wata fitilar dimokuraɗiyya a yankin. Barista Abo Bala, shugaban cibiyar kare haƙƙin ɗan adam da dimokuraɗiyya a Afirka, ya shaida muryar Amurka cewa watakila nasarar da Senegal ta samu ta taimaka wajen sauya salon juyin mulkin da sojoji suka yi a yankin.
If Macky Sall had stayed longer, he might have given rise to a coup d'etat. Look at the other countries around Senegal.
Idan Macky Sall ya ci gaba akan mulki, hakan zai iya haifar da damar juyin mulki. Dubu sauran kasashe da ke kusa da Senegal a yammacin Afirka, mun ga yadda sojoji suka hamɓar da gwamnatocin farar hula. Abinda Ibrahim Diallo ke ji kenan, wanda ya kafa FNDC, kungiyar kare demokaradiyya da ƴancin bil'adama a Gini, ƙasar da ta fuskanci juyin mulki kwanan nan. Diallo ya shaida muryar Amurka darasin demokaradiyya a ƙasar Senegal. Ina ganin tsarin zaɓe a Senegal ya ba da ƙarfin gwiwa da ƙwararren hujjoji ga masu fafutukar tabbatar demokaradiyya a Gini da sauran ƙasashen yammacin Afirka. Su ce babu wasu hanyoyi da za a bi sai hanyar demokuraɗiyya don samun kwanciyar hankali da ci gaban ƙasashenmu. Diallo ya ce shi da sauran mutane na fatan gwamnatin mulkin sojan da Mamadi Doumbouya ke jagoranta, wanda ya hamɓarar da shugaban ƙasar Gini Alpha Conde a shekarar 2021, nan ba da jimawa ba za ta shirya zaɓe, amma hakan bai taɓa faruwa ba. Prince Michael Ikoso shi ne shugaban jam'iyyar United Socialist Democratic Party a ƙasar Kamaru, ƙasar da shugaba ɗaya ke mulkin ƙasar sama da shekaru 40. Mun samu koma baya da yawa ga tsarin mulkin gwamnatinmu ta yanzu. Kamar yadda 'yan Senegal suka tashi suka ce za mu bi burin jama'a kuma za mu bi tsarin dokokin ƙasa. Ina kira ga 'yan Kamaru, musamman matasan Kamaru, irina da sauran jama'a, da su je su yi rajista domin jerin zaɓuka masu zuwa. Ikoso mai shekaru 48 yana fata wata rana zai maye gurbin shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 91, ɗaya daga cikin shugabannin da suka fi daɗewa kan karigar mulki a Afirka. Yana taya al'ummar Senegal da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Bassirou Diomaye Faye murnar nasarar da ya samu a zaɓen da aka gudanar a baya-bayan nan, biyo bayan rikicin siyasa da shugaban ƙasar Macky Sall mai barin gadoyi na rashin nasarar ɗage zaɓen. Faye ya doki abokin hamayyar jam'iyyar mai mulki Amadou Ba a zagayen farko da kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. To Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 11:14 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Karmu wanda baya shine ta da mu sanda ne na arzikinmu shine uwa
Jamhuriyar Nijar farashin kayan marmari da aka fi sani da kayan gwari ya yi tashin goron zabi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan da jama'a ke matukar bukatar samun irin waɗannan kayayyaki domin bude baki. Nijar kan shigo da kayan gwari ne daga kasashen gabar teku irin su Ghana da Cote d'Ivoire da Nigeria da Jamhuriyar Benin da kuma Togo. Abin da ya sa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki ke dangantawa hawa farashin da matakin rufe iyakoki da kungiyar ECOWAS ta dauka a washe garin juyin mulki da aka yi a bara a kasar. Kamar yadda wasu masu sayar da kayan gwara a birnin Yamai suka bayyana wa wakilin Musulmu Mun Barma.
Sunana Yakubu Asunana, mai sayar da lemu da banan a wannan birnin Yamai. A halin yanzu kan masarufi can da an ka yi lorin ta daga Ghana ko Cote d'Ivoire hanya da ake dauko a Sankwai sai Niger. To yanzu da an ka samu cikin wannan abun an ka tsaida an ka rufe bodoji. Yanzu sun kawo ta motoci na Ghana ko Cote d'Ivoire so su tsaya bakin boda sai a zo ta jirgin ruwa ta tsallako, sannan su kuma motocin Niger da wanda aka kama ta sai su tarba. Kun ga an kun ga lusu hawa ga kudin kawo ta nan kuma su an hau ruwa a tsallako da ita su kuma nan su tarba daga wani dan kashe-kashe nan da sauransu akan hanya shi su hagani ta gaba ɗaya banana ta tashin gwamnan zabo. Tunda can farko abin da muke sayan karton banana kayan ajiyar mulki shekka 10 ko 11, yanzu sai ta kai wata ran shekka 21 babu. In kalli su haki nan abin da ka sayi shekka 11 ko 10 ya kai kusan shekka 20. Kina ganin dole kai in ka zo gari sai ka ƙara kuɗi.
Nawa kilon banana yake a yau?
To a yau dai shekka guda nake sayin su biske in mun kalisawa sun ce muna 18 kilo ne a cikin karton. Mi amma mun kuta muka auna sai mu samu 17 kilo idemi iyi. Kina ganin baka saida ta ba shekka duk iyakarta an ka saida ƙasa ga shekka. To shi a yi bakin kuɗin mai gida za su zo wa.
Kafin a shiga yanayin na juyin mulki nawa kilo yake?
Kilo ana isa mu 140 muna saida shi 140 wani wuri 130.
Lemuwa?
To lemu shi wanga lemu na Nigeria bai da fidi hanga ana isa mu shi katsan kilo ko dala 100 lemu na zai insha Allah.
Shi kuma lemu irin na wajen Agadez fa?
To shi lemu irin na kasa kwanan baya lokacin da azumi zuba to yana da sauki fi amma bamu sani ba ya ƙari na koko yalla shi masu riki abin su ne saboda su ce mu rewa nan watan kwanakin ba vendi mu lokacin sayan karton banana eh muka sayan karton lemu amma ga lemu ga abistar mun taman tarkota jika 32 ne so shi banda kuɗin kaya kuma mun sai mun ka auna bamu muna iya samun kilo 42 ko 40 dan wani abu kaga kenan mun kali su hawa bamu sai da shi jika ba. Ba a san ba ko za mu ci wani abu dan abu sai akwai wanda ga lalacewa
kafin azumi ya zo ko kuma ma a dauka akan irin su barawar haka. Nawa kuke sayar da kilon shi irin wannan lemu na Agadez?
To duka rika baran nan dai ba wuce 140 130 150 ba ki tsada shi ne bisa gabara. Amma haka ba na an waye gari ga hijika yake.
To su waɗannan kayayyaki akwai su a wadace a kasuwanni
ko akwai su dai ba kwai ba saboda ka san mu ɗan gwari in su haga ana so ko akwai kayan ba su kawo su ya ake so sai su ɗan kawo kaɗan da ai mun za a yasa shi to ce babu kuma gobe sai ka wasu sun kawo wasu dan su tace su tsada abin da idan su samu more abin.
A jumulce gaba daya yaya za a iya kwatanta yanayin kasuwar da yake kamar ana samun mutane suna korafi akan cewa babu kudade a hannunsu?
To lalle gaskiya dai yanzu dai al'amarin ne kan duwar mutane su korafi babu kudin dan dai gaskiya wasu sai an ka duwa kamar hali ne mutane su ka zai kuma wallahi gaskiya dai abun dai ba kamar da yake ba.
Babu ciniki?
Ba gaskiya ya ciniki ya rage dai kamar da ne.
Da kasuwa mu kai jiki in an rike suna gani ba za a fadi ba. Idan muka leƙa ƙasar Ghana kuma, wakil mai Idris Abdullah Bako ya jiyo mana farashin kayan masarufi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan.
Ni sunana Maisa ne. In kika zo ni ma kika ga Maisa mai wake kowa ya sani. Kiniki yanzu gare ba yi zuba ne. Kayan ba fitowa, ba kayan. Kuzi hakan ga muna yi mu sai Niger, muna yi mu sai Burkina, muna yi mu sai Nigeria. Yanzu ga muka tai Nigeria duka, sarkin Nigeria na wai kayan ta bai fitowa. Ba su muka yi ma ba yi zuba ne. Halwa yau kayan mu na hanya. Wai kare kayan fito. Kuma mun tumu sai mun load ya za yi. Niger din kuma aka load, aka zo aka kai Burkina. Sai dai load kuna nan sun sai wurin. Sun kai 500. Sannan sarkin Burkina nan in ya zo ya ga dama ya fito da waranga. Sannan akwasa waranga fito da shi. Wake muke sai ruwa. Shinkafan nan ma mun zo mun sigara ya mai ba yi zuba ne. Kuma Norman nan su ba su samu Norman kamar da suke samun Norman nan ba. Boko Haram ya dame su. Niger, Burkina, Nigeria duka ba su samu Norman da suke yin Norman nan muna samu ba su samu wannan ba.
Sai sa wadanga duka ba noma a nan Ghana.
Suna noma Ghana. Amma noma Ghana nan sakaranga wanga magarin da ake sayar da ya yi tsada ba su yi a sun yi Norman nan. Yanda ya kamata ba. Fatalata kutuku guda 500. Nawa za ki sai? Kuma mai noma na za ki samu kudin 500 ki sai fatalata na ke yi noma ya kai mutane. Ya bari muna sort komi ba mu sere kayan gwana-gwana ne yanzu dai ba yi zaba ne muna sort. Mun sort kaya da yawa.
Sa wancan shekaran war haka samu ciniki sosai azumin shekaran da ya wuce.
Ya fi na wanga. Wangan nan dai kowa jikinta ya maso ne. Abin kin ma waina na ana so ya sai bai yi sai. Abin nan kaman ana karawa ne. Mun kai sakara wannan ya yake amma wangare ba magana.
Yanzu na ga shinkafa kala-kala kaman uku. Ya kike auna shi kowane uluka guda nawa ne?
Ina auna wani shinkafa na wake. Da muna auna 35 ne. Yanzu ga ka zo ka kara kutukun nan 600. Yanzu muna auna 40.
Shekara da ya wuce nawa kuke sayar da shi?
Oh, shekara da ya wuce ma abin da bai kai 30 sidi ba. Mun yi auna 28.
Wake fa?
Wake ya yi tsada ma 25. Amma yanzu wake manyan na muna tare 40 sidi. Wanda ke bin wannan 35. Niger ma kanana ya zama ni tukin gana ga 35 sidi a lokacin guda.
Yan fi suna na Rukaiya.
Ya ga kina sayar da shinkafa iri-iri. Ya kudin shi yake yi?
25 kilos na. Akwai wani na nan 330, 340 na nan, 380 ma na nan. Akwai na 545 suna nan dai daban-daban. Babban kotaku akwai na 630, akwai na 750, 730, 620. Gaskiya farko kamin a shiga azumi da shi ana sin, amma tun azumi ma bai kai komai ma ba. Ba sin.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Zuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman su Lamu mana Barmada Idris Abdullah Bako da kuma Juliet Rasham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe, shin menene tasirin azumin Ramadan a wurin matasa?
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin Damagara. Goma ta ƙarshen nan tana da muhimmanci ƙwarai-ƙwarai lasiyama ga mu matasa. Muhimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci. Kamar mu mukan haɗu kullum tunda azumin nan ya kama da mu da yara almajirai mukan yi tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sauka a yi addu'a. Amma abin da muke jan hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma saboda ita wannan a cikinta ne ke da kwai dare ɗaya tak wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alf shahr yahi wata dubu. Kenan mu yi kokari ba lalle bane mutane za su daren lailatul qadr ga a ibada in kai ta dace da daren zaka samu cikin wannan wata dubu. Saboda haka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa wanda su ne kashin gadan bayan al'umma a wannan zamani su mai da hankali da addu'o'i kowanne ya roƙi Allah akan buƙatun shi a ga masalolin ga suna wasu sun yi digiri ba aiki su riƙi Allah Allah kawo aiki ga su nan wasu suna da abubuwa ga shi nan da yawa kowane ya addu'a saboda lokacin ne na amsa addu'a duk addu'ar da zaka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa saboda kar a zama na ai wasa sannan babban kiran da za mu yi akwai ƴan uwan mu matasa wanda zaki gani idan wannan lokacin zamana huce wasu da dare zaki gani ƙarfe 1 suna balo wasu ƙarfe 1 zuwa dora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai bane a koma masallaci a koma ita daga wannan goma ho shikenan sai mai rai he wanda Allah ya arzuta baɗin iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku diba da ta tsuntsukan lasiya ma mu kasashen nan na Afrika wanda muke Afrika ta tsakiya diba ki irin bala'in da ke waruwa nan kasan makota nan kasan na hurku waɗanda ake kashe wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukka da su ne ake amfani
to Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma lokaci ne da zan zakulo su kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu wari kuke aiko mana ta email sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Aisha Usaini Dango ta Karasuwa da Aisha Lawan bin Hanbali MK dan Silba Sakkwato tare da Ado Salati goma ga Annabi Rajau suka ce hukuncin kisa ta hanyar rataya da wata kotun jihar Kano ta yanke wa dan canan nan da ya kashe budurwarsa ummi ta hakan yayi daidai domin yin haka ne kawai zai sa ya zama darasi ga na baya domin ganin buzu a masallaci yakan sa rago ya ji tsoron Allah shi kuma sako na gaba cewa yayi wawashe kayan abinci a motar gidauniyar Dangote a jihar Kebbi wanda ya kawo hasarar mutum daya abin san bai dadi ba dan Allah shugabannin Najeriya ku tausaya wa talakawa sako daga malam ango malamin makaranta ya wuri shi kuma sakon mu na gaba cewa ina taya sabon shugaban kasar Senegal Basir Faye murna kama aiki Allah ya bashi ikon yin adalci ga talakawan kasar sako daga Alraf Kana Gashuwa sai kuma sakon mu da ya fito daga Shehu Adamu Rajau yace shin wayyau shi ne talakawan Najeriya za su girbi shukar da suka yi a ranar zabe domin yawanci a kasar tamu sai mutun ya shuka shinkafa a ranar zabe amma idan ya je girbewa sai ya tarar da ciyawa Allah ya kyauta shi kuma sakon mu na ƙarshe ya fara da sallama yace ina so ku bani dama na yaba wa gwamnatin jihar Bauchi bisa rabon kayan masarufi na azumi na banai hakika gwamnatin jihar Bauchi ta yi tsari sosai kuma abun kwatance ce bisa haka ya sami yabo ga al'ummar jihar Bauchi kusan kayan abinci ya je duk inda ake so Allah ya kara gwamnatin jihar Bauchi daukaka sako daga Alhaji Abbas Baffa ce ne da jihar Bauchi Najeriya to ma da Allah kafin mu karkare shirin ga madan ta da labarai amma fa wannan karan a takaice
Kungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ko WCK a takaice ta faɗa a yau Talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe 7 daga cikin ma'aikatanta a Gaza kuma nan take kungiyar ta dakatar da ayyukanta a yankin A wata sanarwa da WCK ta fitar ta ce ta kammala kai tan 100 na abinci a wani rumbun ajiya da ke dayar albala yayin da wani ayarin motoci masu silke guda biyu dauke da tambarin kungiyar ke barin wurin harin ya auku Kungiyar WCK ta ce harin ta sama ya faru ne duk da cewa sun sanar da sojojin Isra'ila game da tafiyar Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa akan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai akan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. Harin da aka kai a jiya Litinin ya kashe akalla mutane 7 ciki har da manyan masu ba sojoji shawara a cewar rundunar tsaron Iran. A wata wasiƙa da ta tura a jiya Litinin Jakadiyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya, Zahra Ershadi, ta yi kira ga kwamitin sulhun da ya tattauna akan abin da ta kira mummunan saba ka'ida da kuma kiyaye aukuwar ayyukan da za su jefa ofisoshin diplomasiyya cikin haɗari nan gaba. Isra'ila dai bata ce komai ba game da harin. A jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce za a hana kafar Al Jazeera watsa shirye-shiryenta daga cikin Isra'ila. Da safiyar jiya ne Majalisar Dokokin Ƙasar ta zartar da ƙudurin dokar da ta ba gwamnatin damar rufe kafofin yaɗa labaran ƙasashen ƙetare da take ganin suna barazana ga tsaron ƙasar. Matakin wanda ya samu amincewa da tazarar kuri'u 70 ko da yake wasu goma sun ki amincewa da shi ya ba Prime Minister kasar da ministan harkokin sadarwa ikon rufe kafafen yada labarai na ketare dake Isra'ila idan suka ga za su iya kawo barazana ga tsaron kasar. Dama a baya Netanyahu ya sanar da cewa zai sake farfado da kokarin rufe kafar yada labaran ta Al Jazeera a Isra'ila. A yau Talata ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da ministan harkokin waje da na tsaron Faransa a zaman wani bangare na ziyarar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta kunshi tattaunawar goyen bayan Ukraine.
To madalla masu rauro abin da ya sau kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dora taimaka shirin ya zo gare ku, sai Julie Lazar Gresham da ta bada umarni, har ma da injiniyan Mateo Malama Sa'ida Hamdun. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.